إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka a markazin da'awa wanda muke kira da masallacin Mamman Siraji a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Lahadi wacce ta daidai da ranar 26 ga watan Al-Muharram jira 1445 wanda ya daidai da ranar 13 ga watan 8 2023 miladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka da suna Al-Istiqama littafin da yake karantar da mu inda mutum zai samu tsayuwa da daidaituwa akan addini wallafar Taqiyuddin Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi alayhi rahmatullah wanda wannan shi zai zama majalisi na biyar a cikin jerin karatutukan wannan littafin a darasin da ya gabata malam yana yi mana bayani akan hanyar da take samar da istiqama dole ne idan mutum yana son ya zama mustaqim akan addininsa to sai ya bi koyarwar alqur'ani da sunna da koyarwar magabata kada ya dogara da ra'ayi ko abubuwa da mutane suke kirkira a cikin aqida da furu'a to malam ya yi bayan ya kammala na'am bayan ya kammala bayani akan abin da ya shafi aqida kirkira a cikin aqida mutane da suka kirkira abubuwa suka shigo da su a cikin abin da ya shafi aqida wanda ake kiran sa bid'a abubuwa da aka kirkira na bid'o'i a babin aqida babin asma wa sifat da abubuwan da aka shigo da su na bid'o'i a cikin abubuwa na ibada to sai ce kuma haka al'amarin yake gudana a wajen wato al'amurra na ayyuka al'umur al'amaliya al'amurra na aiki waɗanda malaman fiqhu suke magana game da su al'umur al'amaliya shine allati yatakallamu fiha al-fuqaha wanda malaman fiqhu su suke magana wannan bangaren in aka ce malaman fiqhu su ne wanda suke magana akan abin da ya shafi al'amurra na aiki ayyuka ne fiqhul ibadat fiqhul mu'amalat da sauransu yace to anan din ma an samu wadanda suke cewa wato akwai buƙatar kiyasi a cikin yawan abin da za a tattauna akan sa a bangaren fiqhu na aiki akwai buƙatar kiyasi a cikin mafi yawancin abin da za a tattauna akan su na fiqhu duk wani abu da za a tattauna akan sa na fiqhul ibadat fiqhul mu'amalat bangaren abin da ya shafi siyasa da sauransu suka ce akwai buƙatar kiyasi a cikin yawan waɗannan al'amura na shari'a me ye dalili suka ce saboda ƙarancin nassoshi da ake da shi a wajen hukunce na shari'a akwai ƙarancin nusus tunda ko akwai ƙarancin nusus to dole za a dogara da kiyasi ya ba mu misali da wasu malamai da suke da wannan ra'ayin yace kuma a gefen su waɗanda suke kishiyantar su su kuma akwai wanda suke ganin ba a buƙatar kiyasi kwata-kwata a cikin al'amura na shari'a bangaren 'yan zahiriya kenan su suna ganin annusus ash-shar'iyya tastaw'ibu jami'al hawadis bil asma'i al-lughawiyya, su suna ganin nassoshi na shari'a sun hadi daya dukkanin abubuwa da suke faruwa da sunayen su na lugha, ba sa bukatar wani abu na istinbadi ko kiyasi ko istinbadi, indai istinbadi ne sama da hada nassoshi, indai zai wuce wani istinbadi ne da zai wuce ka hada wani nassi da nassi, wannan nassin ka hada shi da wannan kaman da satin da ya gabata na bada misali da nassoshin da suke magana akan haramcin giya, nassin da yazo yana magana akan haramcin giya da nassin da yazo yana magana akan haramcin ababen da suke sa maye, tun da nan an ambaci giya nan an ambaci abin da yake sa maye, to ana iya hada nassoshin domin a fitar da sakamako akan cewa duk wani abu da yake sa maye haramun ne, duk abin da yake sa maye giya ne, ita kuma giya haramun ce. To indai ba wannan ba, to ba sai da wani istinbadi ko kiyasi ko wani abu irin wannan, wannan sune yan zahiriya. To kowannan su baya kan istiqama, kowannan su baya kan istiqama, wanda suke kan istiqama sune wanda suka tsaya sakatsakiya, ba su yi abin nan watsi da nassoshi ba, suka dogara da kiyasi, sannan kuma ba su yi watsi da kiyasin gaba ɗayansa ba a inda ake da bukatar sa, sune ahlut tawassut. Shine Ibn Taymiyyah ce wattawassut fi zalika, shine ci gaban karatun ko wattawassut fi zalika, ce tsakaitawa a dangance da wannan shine tariqatu fuqaha alhadith, hanyar malaman fiqhu na hadisi, in aka ce fuqaha alhadith sune Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wannan su ake kira fuqaha alhadith. Imam Abu Hanifa ba a sashi cikin fuqaha alhadith saboda baya aiki da hadisai a galibin abun nan fatoyin da yake bayarwa, yafi dogara da ra'ayi, ana sashi dai cikin fuqaha na ashabur ra'ayi wanda suke dogara da bangaren abin da ya shafi ra'ayi da kiyasi, yasa shi ba a sashi cikin fuqaha alhadith, yasa ai ba za ka ga littafin hadisi ba a ce wannan hadisi littafi ne na Imam Abu Hanifa. Fuqaha alhadith sune wa'innan, bayan su akwai irin su Auza'i, irin su Al-Thawri, Al-Layth, Ishaq bin Rahuwiya da sauransu, amma su ba a ambatan su a ce mazhabar wani wani, saboda duk abin da yake cikin mazhabar su ya narke cikin mazhabobin nan guda uku, duk abin da yake cikin mazhabobin su to ya narke a cikin wa'innan mazhabobin guda uku, in baka same shi ba a ta Malik zaka same shi a mazhabar Shafi'i ko ka same shi a mazhabar Ahmad bin Hanbal, shi yasa sai aka wadatu da su, domin duk abin da yake cikin su to zaka same shi a wa'innan mazhabobin guda uku. Ina fata an fahimta. To wannan dai in aka ce fuqahul hadith kusan wa'annan su ake ambato, akwai kuma waɗanda su malamai ne da suka maida hankali wajen tattara hadisai irin su Bukhari, irin su Muslim da sauransu, su kuma wannan marwaita ne, masu ruwayar hadisai ne, da haka dai fuqahul hadith su ne wa'annan. To wa'annan su ne abinda suka tafi a kai, to shine hanya ta tsakatsakiya, wahiya isbatun nusus والآثار الصحابية على جمهور الحوادث، شين تبت النصوشي دكما آثار نصحابي، تبت النصوشي القرآني دا سنة سنة نصوص، وكما آثار ونسكي دا نصحاب من زمان الله صلى الله عليه وسلم تبت النصو على جمهور الحوادث، أكن يو يو الحوادث أبو ونسكي أبقوا سكي فاروا. To za a nemo musu dalili daga nassoshi Al-Qur'ani, Sunna, sannan me, sannan abin nan asar na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani shine tushe, kamar shine matan na shari'a, ita Sunna kamar sharhi take yi ga Al-Qur'ani, duk da ana samun wasu hukunce-hukunce daga Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu su a Qur'ani, amma ba su da yawa sosai, duk wata duk abin da zaka gani na sunna to in ka guduba zaka koma yana komawa zuwa ga wani nassi ne daga cikin nassoshi na Al-Qur'ani, daman shi manzo Allah abin nan manzo Allah ya zo da wannan sunnan ne dan ta bayyana ne Al-Qur'ani, ance wa nazalna ilayka dhikra ko anzalna ilayka dhikra ne litubayyana linnas domin ka bayyana wa mutane to wannan sunnar ita ce take bayani shi yasa mutumin da zai dogara da ilimin hadisi ya bar alqur'ani yayi babban kuskure akwai wanda suke yin wannan shi gane yake ya maida hankali a ilimin hadisi kawai ya wadatar ba ruwan shi da qur'ani wannan babban kuskure ne duk wanda ya bar alqur'ani to ya bar tushen kamar misali ne mutum zai zo ya karanta littafi sai ya bar matanansa ya je ya karanta sharhinsa ba zai fahimce shi sosai ba kamar wanda zai karanta matanin littafin ya fahimce shi sannan ya je ya karanta sharhinsa zai fi fahimtarsa fiye da wanda a karan farko sharhin ya fara karantawa don in kana karantawa tare da sharhi ba lallai ka fahimci matanin yadda ya kamata ba to haka mutumin da zai yi watsi da Qur'ani bai damu da sanin ilimin Qur'ani ba fassarar Qur'ani tafsirin Qur'ani ma'anoni na Al-Qur'ani ka'idodin Al-Qur'ani da sauransu ba ruwan shi da wannan shi dai kawai hadisi to wannan ana samun matsala a tattare da shi zai ta samu matsala a wasu gurere Qur'ani shine tushe ka san Qur'ani da kyau to sai ka fahimci sunnar ma ita kankanta amma in baka san Qur'ani ba sunnan ma ba za ka fahimce ta ba za a yi ta takaddama da kai za a yi ta girma da kai kai kawai kana da hadisi kai kuma ka saba wata ka'ida ce daga cikin ka'idodi na ilimi ni ina da hadisi gashi kuma ya inganta an ce Buhari da Muslim daka anan zai kafi alhali kuma ana nuna masa wannan abin da ka fahimta akwai qawaid ilmiya da ka sabawa ai sai ka hada nasoshin duka ne sannan ka iya fitar da sakamako dan haka hanyar istiqama wanda ita ce hanya ta tsakatsakiya shine tabbatar da nasoshi alqur'ani da sunna da kuma asar na magabata akan jumhur alhawadis ababin da suke faruwa wa ma kharaja an zalik duk abin da ya fita daga wannan babu shi a qur'ani babu shi a sunna babu shi a asar na magabata to kana fi ma'an al-asl to sai ya kasance a ma'anan asali sai ya kasance a ma'anan sa na asali ko dai zaman mubah ne al-aslu fi al-ashiya al-ibaha ko dai zaman mubah ne yana nan a asalin sa na mubah ko kuma a samu wasu qa'id qawaid da dawabit wadanda za su shigo da shi a cikin abin da ya shafi shari'a da haka fa yasta'maluna qiyasan illa to sai su yi amfani da qiyasul illa a cikin abin da ya fita daga waɗancan abin da ba a samu nassi karara a kansa ba na alqur'ani ko nassi karara na sunnar manzon Allah ko kuma wani asar daga sahabbai to sai a bar shi a ma'anansa fi ma'anil asl to anan sai ai amfani da qiyasan abin nan qiyasul illa fa yasta'maluna qiyasan illa wal qiyas fi ma'anil asl wa ma abin nan wa fahwal khitab wannan abubuwa guda uku duka istilahat ne wasu mustalahat ne da suke idan suka ambace su wanda ya karanta mustalah din ya san yaran ya san me suke cewa wani yare ne nasu idan aka ce qiyasul illa wanda yake bibiyar karatun mu na usulul fiqh wanda muke na al-usul min ilmi al-usul mun bi takan qiyasul illa ni magana akan menene qiyasul illa qiyasul illa shine ilhaqu far'in maskutun fihi bi aslin li illatin jami'a shine a riskar da wani far'i da shari'a ta yi shuru a kansa sai a riskar da shi da asali saboda wata illa da ta hada su saboda wata illa da ta hada tsakaninsu a samu wata illa da ta hada su sai a yi kiyasin wannan akan wancan galibi malamai suna ba da wannan misali da giya don a gane muqaddara abubuwa da ake da su yanzu masu sa maye ba samu wani nassi ba da ya nuna cewa duk da akwai nassi da ya nuna cewa duk abin da yake sa maye giya ne haramun ne to muqaddara ba nassi dan mu fahimci menene qiyasul illa ba nassin da ya nuna tramol ko koken ko wani abu da ake sha masu sa maye haramun ne to sai muka samu nassi akan giya cewa giya mai cece haramun ce to sai a kalli meye illa da ta sa aka haramta giya shine maye da take sawa shi kuma hankali yana daga cikin abubuwa da shari'a take karewa yana daga cikin الكليات الخمس أبوا قدام بيرد شراء تزود تكاريس أكوي هنكلي تكيم بيرد أكوي هنكلي أشي دو أبن دي تبا هنكلي تو زي حرمتا دك أبن دي تبا هنكلي زي حرمتا تو تند إتجيه أن حرمتا تصبو دني صبو رتنا سامعي تو سي أكل لو إن أبو هو سي أكل سوما سنا دوان نين إلر نسامعي تو سي أرزك دسو دجيه mai hukuncin giya haram to su ma sai a ce haram wannan shi yake ce qiyasul illa alal misali shi kuma al qiyas fi ma'na al asl wannan suka ce al qiyas fi ma'na al asl shine wato a samu wannan hukuncin ko wannan hadis din da ya faru ya shiga karkashin qa'ida ilmiya ya shiga qa'ida ilmiya ba qiyasul illa ba wannan abin da ya faru ana son a bashi hukunci to sai ya sa shi karkashin wata ka'ida ilmiya ka'ida ta ilimi sai ai masa hukunci karkashin wannan ka'ida ya zama al-qiyas fi ma'na al-asl kamar da nan Ibn Taymiyya yace kana fi ma'na al-asl wa ma kharaja an zalika kana fi ma'na al-asl to sai ai masa hukunci da ma'na al-asl shine bisa karkashin wata ka'ida ta ilimi alal misali hukuncin bawa idan yayi zina ita baiwa idan tayi zina Allah ya faɗi hukuncin ta a Qur'ani yace fa iza ahsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab haka ne idan har sun yi aure sun taba yin aure su bayi ita baiwa mace idan ta taba yin aure fa iza ataina bi fahishatin to idan suka aikata alfasha su bayi mata fa alaihinna to akan su su bayi matan nisfu ma alal muhsanati min al'azab rabin abinda aka yi wa yaya mata na azaba shi za a yi musu rabin azabar su za a yi musu su bulala 100 su kuma a yi musu bulala 50 to kaga akan mata ake magana to bawa fa shi kuma idan yayi zina kaga babu nasi akan sa to sai a abannan dinsa a bashi hukuncin mai baiwa wannan fi ma'anar asal ne dan ba za ka samu illa ta hada su ba ba qiyasun illa bane anan ba wata illa bace aka samu aka qiyasta akan wannan illa ta an gina ne akan asali to wannan shine al qiyas fi ma'anar asal sai a ba wannan bawan hukuncin baiwa shi ma bulala 50 in bawa yayi zina namijin shi ma menene bulala 50 shine misali akan al-qiyas fi ma'na al-asl shi kuma fahu al-khitab shine magana da take za a fadin tuta daga mafhumi ko mantuki ka san ace mafhum ko mantuk ace mafhum al-shart mafhum al-kadha ga sunan dai mafhum al-mukhalafa mafhum al-shart da akwai su wannan sunan al-qiyas abinnan sune fahwa al-kalam misalin sa shine kasance al-maskutu anhu aula bil hukm abinda aka yi shiru akan sa ya zama shi yafi cancanta da hukuncin fiye da abinda aka faɗa misali Allah ta'ala ya ce idan iyayenka suka tashi tare da kai ɗaya ko guda biyu fala taqul lahumā uffin kar ka ce musu uff kar ka ce musu mai uffin to kaga wani ba zai zo ya kaura musu mari ba yace ai ce ake kar a ce uffin da haka ai ni mari nayi kaga ai ban sabawa nassi ba sai a ce a'a ai al-maskutu anhu aula bil hukm abinda aka yi shiru din ba a faɗa ba shi yafi cancanta da hukuncin in aka ce kada ka ce uffin to min babu aula karka mara karka to wannan dai yana cikin fahwal kalam mun gane wannan misali ne nake badawa dan mu gane to shine yake cewa to suna yin isti'mali da wannan qiyasul illa al-qiyas fi ma'na al-asl wa fahwa al-khitab wajen tabbatar da hukunci iz zalika min jumlati dalalatil lafz domin wannan yana daga cikin jimillar din wato dalala na lafazi abinda lafazi yake hukuntawa wa aidan har wayo kuma farra'ayu kaseeran ma yakunu fi tahqiqil manat haka kuma ra'ayi ya so da dama yakan kasance fi tahqiqil manat, wajen tabbatar da al manat. Tahqiqul manat shine tabbatar da illa, illa ita ce manatul hukum. Akwai masu bambantawa su ce illa daban, manatul al manat daban, amma kusan malamai da yawa suna cewa illa ita ce manat din, shine maratayar hukunci, dalilin da a inda za a rataye hukuncin. Mun gane wannan shine illa dai. Yanzu mun yi magana akan qiyasul illa, sababin da zai janyo hukunci, ko abinda hukuncin zai rataya a kansa, ko saboda shi an haramta giya saboda illa ta same, ta sa maye. To wannan maye din shine manatul hukum, shine maratayar hukuncin. Ban san mai kun gane. To ra'ayi akan samu ta hanyar ra'ayi da ijtihadi a gano manatul hukum ta wannan hanyar, ba sai ta hanyar nassi ba, ta hanyar bincike da ijtihadi za a iya gano illar wani abu. Haka ne ko ba haka bane? Haka ne, ana iya gano illar abu ta hanyar ijtihadi. Tunda ko ana iya gano illar, to ashe za a iya yin hukunci akan illar. Yace allazi la khilafa bainan nas, wanda babu sabani tsakanin mutane, fi isti'malir ra'ayi, wajen amfani da ra'ayi, wal qiyas fihi, da kuma qiyasi a cikin irin wannan abu. To babu laifi sai ayi amfani da wannan abin nan ra'ayi din. Fa inna Allah amara bil adli fil hukmi, yace saboda Allah yayi umurni da yin adalci a wajen hukunci. Allah yayi umurni in za a yi hukunci a yi mai, a yi adalci. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, Allah yayi umurni ayi adalci. Wal adlu qad yu'rafu bir ra'yi, shi kuma adalci ana gano shi da ra'ayi, ba sai ta hanyar nassi kadai ake gano abu kaza adalci ne, abu kaza ba adalci bane. Ta bangaren ra'ayi ma ana iya gane abin da yake adalci da wanda ba adalci ba. Da haka shi adalci ana gano shi ta hanyar ra'ayi, wa qad yu'rafu bin nassi, kuma ana gano adalci ta hanyar nassi. Nassi yazo yace abu kaza shine adalci, abu kaza ba adalci bane. Wani lokacin kuma ta hanyar ijtihadi za a gano abu kaza adalci ne, abu kaza ba adalci bane. Wali hadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wannan shi yasa ma manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa aqta falahu ajr. Yace idan mai hukunci yayi ijtihadi ya dace da daidai, to yana da lada biyu. Wa idza ijtahada, idan kuma yayi ijtihadi fa aqta, sai kuskure, falahu ajrun, to yana da lada guda daya. Mala ya sa lamba kasa yace hadisin Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu da yace sam Muslim ma hadisi mai lamba 1716 fil aqdiya, daga Amr bin al-As radiyallahu an, yace qultu, mai taqiqi yace wal hadith wadihun fi taqid al ijtihad bil ilm, kaga hadisin afili yake wajen kayyade ijtihadi da ilimi, ba a ijtihadi sai da ilimi, ba haka kawai zaka yi kwance kai ijtihadi da jahilci ba. Faqad bada'a bil hukmi qabla al ijtihad, kaga manzo Allah sai ya fara da hukunci kafin ya kira ijtihadi. Shi kuma hukunci kaga ana yin shi ne da ilimi. Me yasa yayi haka? Liyarudda qawla kulli man tasawwala lahu nafsuhu alqawla bil ijtihadi duna ilm, domin yayi raddi akan fadar dukkan wanda ransa zai raya masa ya fadi magana da ijtihadi kadai ba tare da ya gina akan ilimi ba. Wannan ana masa raddi, ba za ka fadi magana ba kawai ta hanyar tsagwaren ijtihadi, ni kawai haka nake gani, ma urikum illa ma ara, ba a tabbatar da hukunci da wannan, sai da ilimi, sai an gina akan ilimi. Shi yasa sai manzon Allah ya fara da ambaton ilimi. Wa qala ahlul usul, malaman usul suka ce yajibu alal mujtahidi, ka yana wajaba ma akan mujtahidi, an yujaddida an-nazma inda wuqu'in nazila, ya sabunta wani tsari, sabon ijtihadi a lokacin da nazilan ta sake afkuwa, aka dawo masa da irinta, to kare gina akan ijtihadin sa na farko, ya sabunta wani sabon ijtihadi. Wala ya'tamidu ala ma taqaddama lahu, kada ya dogara akan abin da ya gabata na ijtihadi da yayi a baya, li imkani an yazhara khilafu ghairi, domin yiwuwar sabanin abin da ya samu a baya ta hanyar ijtihadi, akwai yiwuwar ya samu sabanin wannan. domin akwai yiwuwar wani abu ya bayyana gare shi sabanin ijtihadin sa na farko. Shi yasa koyaushe idan aka zo maka da mas'ala in dai ijtihadi ne kai ka bada hukuncin farko, in aka sake dawowa da ita ka sake yin ijtihadi, kar ka dogara da mai da hukuncin ka na farko, dan a nuna abun ana son a gina ne akan ilimi ba tsagwaran ra'ayin ba. Sai ce idil hakimu maqsuduhu al-hukmu bil adl bihasab al-imkan, domin shi mai hukunci manufarsa shine yayi hukunci da adalci da gurgudan abinda zai yi. Fa haisu ta'azzara al-adl al-haqiqi, to a duk lokacin da adalci na haqiqa ya ta'azzara, litta'azzuri saboda ta'azzara da abun yayi, aw ta'assur ko kuma tsanani da abun yayi, yayi iya wato binciken sa dan ya samu nassi ko dalili bai samu ba, litta'azzuri aw ta'assur fi ilmihi aw amalihi, saboda abun ya ta'azzara ko kuma akwai tsanani wajen sanin abun ko aiki da abun, a samu tsanani wajen sanin sa, an yi bincike amma ba a samu ilimi ba na haƙiƙa, ma'ana ba a samu nassi ba ko wata magana ta magabata ko kaza akan wannan da yake tabbatar da abun ga yadda yake, ko kuma ana iyawa a samu hukuncin amma kuma aiki da shi ya ta'azzara. Akwai wani abu ne? Babu wani abu na wani irin da hulan nan da ake sa a ruhe daga sama, iskar nan ne yake shiga ciki, irin hulan nan da ake ruhe a kawo sai a ruhe. Muka ce ta iyawa a samu hukunci akan abu amma kuma aiki da shi ya ta'azzara, aiki da abun ya zama ya ta'azzara, to kaga wannan kuma sai a dole sai a koma zuwa ga me, zuwa ga adalci wanda yake al-maqdur, tunda yazo al-adl al-haqiqi ya ta'azzara ko sanin sa ya ta'azzara ko aiki da shi ya ta'azzara, to sai a koma zuwa ga adalci wanda yake al-maqdur, shine yace kana al-wajibu ma kana bihi ashbahu wa amsal, to abinda zai zama wajibi akan shi mujtahidin a koma zuwa ga abinda yake ashbahu mafi kama da wannan, wa amsalu mafi misaltuwa da shi, wa huwa al-adl al-maqdur, wanda shine adalci wanda yake abin nan al-maqdur, wanda yake iya yiwuwa adalci wanda zai iya yiwuwa, tunda wancan ba zai iya yiwuwa ba, duk abin da ya ta'azzara ba zai yiwu ba, to kaga ba zai ce dole sai an yi shi ba, tunda ba zai yiwuwa, sai a koma zuwa ga adalci al-maqdur wanda ake da ikon aiwatarwa. To wannan shi yake nuna maka ashe ana iya yin aiki da waɗannan abubuwa, ba za a yi watsi da su ba gaba ɗaya kamar da 'yan zahiriya suka faɗa. Ana yin aiki da qiyasul illa al-qiyas fi ma'na al-asl fahwa al-kitab da sauransu, duka ana yin aiki da su, abin da shafi ijtihadi da ra'ayi istinbadi duka abubuwa ne da ake aiki da su in dai har an bi hanyar da ta dace. Sai ce wa hadha babun wasi'un fil hukm, to wannan babi ne mai fadi a wajen hukunci, fid dima'i wal amwal, a cikin abin da ya shafi jinainai wal amwali da dukiyoyi, wa ghairi zalika da wani wannan min anwa'il qada, na daga hukunci daga nau'ukan hukunci ko nau'ukan hukunci, abin da ya shafi nau'uka na hukunci, wa fiha yajtahidul qudat, wanda a cikin su ne alkalai suke yin ijtihadi. Yace wa na'lamu anna aliya radiyallahu anhu, muna sane cewa ali radiyallahu anhu kana aqda min ghairihi, ya sanya hukunci daga waninsa, wanda shine Abu Musa al-Ash'ari, lokacin da suka samu kuskuren fahimta da na Muawiya wanda har aka yi yaki wanda muka sani wanda ake kira za tsaye da ne
bakin kuma mai rubai da bari sai bari da zai da
Now, so. To lokacin da aka bayan an yakin an kare to sai duk da an san hukunci idan aka yi wa abin nan shugaba mubaya'a to biyayya ta zama wajibi akan kowa yazo yayi biyayya yazo yayi mubaya'a da sauransu kai Muawiya ka ki mubaya'a saboda wani abin nan din naka kai ma ijtihadin ka kai ma da kai wani tawilin ka cewa an kashe dan uwanka wanda shine Usman kuma kana neman dole aje a nemo wanda suka kashe shi dan ayi muku adalci kuma ayi muku adalci wanda suka kashe shi tunda an san su suna nan tare da ku to a zakulo su gaba daya ayi musu hukunci shi kuma sayyidina Ali yana gani in aka ce za a yi wannan a yanzu to daular gaba daya za a samu matsala abadi sai daula ta kahu komai ya kankama sannan ai zakulo su dai bayan daya ayi hukuncin ba a ce ba za a yi ba amma yanzu a ce ayi hukuncin a yanzu tare da cewa daular ba ta tsayu ba da kafafuwanta to akwai haɗari to da suna cikin sojojin shi sayyidina Ali da wani ne duk suna wanda suka yi tawaya amma yanzu in komai ya lafa to sai ayi bincike sai a zakulo su ayi musu hukunci shi kuma yana ganin a dai yi hukuncin tukunna ayi musu adalci abin nan bai fahimci hikimar sayyidina Ali ba wanda har ya kai aka yaki yakin ma munafikai ko waɗanda suke ba sa son sulhun su suka tunzura aka yaki to ƙarshe dai aka zauna aka yi sulhu shi sayyidina Ali ya tura wanda zai je tattauna da ɗaya ɓangaren shi ma sayyidina Muawiya ya turo nashi aka zauna aka tattauna to kaga ya sa hukunci a hannun waninsa bima ufhima min zalik na daga abin da aka fa'into daga halaccin haka kun gane inda su sayyidina Ali ba su da fa'intar ya halatta a yi hukunci da ta hanyar ijtihadi ko ta hanyar tattaunawa ko ijtihadi ai ba zai ba da damar a yi wannan to na daga abin da aka fa'into daga wannan halaccin amfani da waɗannan abubuwa da muka ambata shi yasa ya yadda har ya tura wani ya tattauna da wani bisa abinda suka yi ittifaki musulmi su yadda akan wannan ma'annas sama'an nusus mushtarakun bainahu wa bain ghairi tare da cewa sauraron nassoshi da aiki da nassoshi abu ne da aka yi tarayya tsakanin shi da waninsa nassin da ake da shi din nan da shi da ɗaya ɓangaren duka sun yi tarayya wajen sauraron nassin su yi aiki da shi amma tunda sauraron nassin da aiki da shi ya ta'azzara kun gane sauraron nassin da aikin da shi ya ta'azzara a yanzu to sai aka karkata ɗaya ɓangaren saboda an fa'inci halaccin haka shine ma'ana bima ufhama min zalika saboda an fa'inci halaccin haka zaka sai ya tura ɗaya nashi abin nan wakili wacce ya turo nashi wakili aka tattauna kuma aka samu maslaha ina fata an fahimta ashe inda bai yiwa a yi hakan ko baya halatta a yi haka kamar yadda 'yan zahiriya suke gani to da waɗannan sahabban ba za su yi wannan ba shi yasa 'yan zahiriya ma suke kuskurantar da sahabbai 'yan zahiriya hatta sahabban suna kuskurantar da su saboda wannan ka'ida sahabbai sun yi aiki da waɗannan abubuwa su kuma suna kuskurantar gure dai da dama Ibn Hazm yana kuskurantar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya akan cewa aiki da maganar sahabi ba abin nan bane maganar sahabi ba hujja bane Shaykhul Islam ya kare bayani akan wannan ita ce gaba ta tsakatsakiya wadda tafiya akan ta shine istiqama shine tsayuwa akan addini wa mimma zanna kathirun minan nas yace wa inna ma ne ko wa inna ma zanna kathirun minan nas alhajata ila ar-ra'yi ila ar-ra'yi almuhdathi yace kuma kadai da yawa daga cikin mutane sun yi tsammanin bukatuwa zuwa ga ra'ayi da aka kirkira da yawa daga cikin mutane tsammanin su dole ne ana bukatar abubuwa na ra'ayyuka da aka kirkira ba za a iya rabuwa da su ba dole ne a cikin al'amura na addini ana bukatar sababbin ra'ayyuka da aka kirkira su haka suke tsammani da yawa daga cikin mutane suna tsammanin wannan yace to suna yin wannan tsammanin ne kadai li annahum yajiduna masa'ila kaseera wa furu'an kaseera saboda su suna samun mas'aloli masu yawa da kuma furu' masu yawa mas'aloli na fiqh wa furu'an 'azima da kuma wasu manya-manyan wato abin nan manya-manyan mas'aloli na furu'a wanda ba su shafi aqida ba la yumkinuhum idkhaluha tahta an-nusus wanda ba sa iya shigar da su karkashin nasoshi sai su samu ga wani abu ya faru gashi hukunci an masa hukunci ko kuma gashi abin ya faru to ya zamu yi mu sa shi karkashin wani nassi ba su iyawa ba su da ikon yin wannan ko dan babu nassin ba su da nassin ba su nemi ilimin qur'anin ba sun san nasoshin ba su nemi ilimin hadisin ba sun san nusus din ba su da ba za su iya shigar da wannan mas'alar da ta faru kuma babbar mas'ala ba za su iya shigar da ita karkashin nasoshi ba saboda ba su da nasoshin ko kuma idan ba za su iya saukar da nassin abin nan hukuncin hadisar akan nassi ba akwai nassin amma ba za su iya saukar da hadisar akan nassin ba ana iya samun wannan ana iya samun matsala ta rashin nassin duka idan ba ka da nassin baka san shi ba saboda ka jahilce shi baka karance shi ba ko kuma idan ka san nassin amma ba za ka iya saukar da hadisar akan nassin duk wannan yana faruwa kamar yanzu kai ne ka je makaranta ka koyi ilimin nahwu da zan ce maka mai fa'ili ka san shi maf'ul bihi ka san shi mubtada da khabar ka san su duk ka'idodi da ake da su na nahwu ka sani amma ina ce min li'irabi sai ka kasa akwai wannan ko babu sai in baka jumla in ce min li'irabi kaga ka san ka'idar amma ba za ka iya saukar da ita akan hadisar ga ka'idar ka san ta ka san fi'ili ka san fa'ili marfu'i ne ka san maf'ul bihi mansub ne amma in ce min li'irabi sai kai ta danna wasali daga sama ya dawo kasa da karfin tsiya to kaga shi ilimin daban saukar da ilimin kuma akan hadisa kuma daban to wannan sai yasa sai su kasa shigar da abin da ya faru karkashin nassi saboda waɗannan matsalolin kama yujadu fi furu'i man wallada al-furu' min fuqaha'il kufa wa man akhadha anhu yace kamar yanda ake samu al-tatafai na furu'a na daga waɗanda suka haifar da ita furu'a din akwai wanda suka zauna suka rubuta ka'idodi da dawabit wasu abubuwa ma ba su faru ba kafin su faru har ai musu hukunci sai a zauna kawai a kaddara kaza kaza zai faru to menene hukuncinsa shine kaza shine kaza shine kaza a kaddara bai fa faru ba muqaddara a ce kaza zai faru sai kaza kaza sai ya faru to me hukuncinsa to duk an rubuta littafin an aje akan irin wannan malaman fuqaha na kufa da wanda suka karbi irin wannan daga gare su duk sun rubuta sun aje to ana samun irin wannan daga gare su sai su kirkiro wata hadisa kuma su kasa sa ta karkashin nassi to sai su abin nan gina mata hukunci da ra'ayi sannan su dogara akan cewa ai dole ne sai an yi amfani da ra'ayi wajen tabbatar da hukunci saboda nassoshin da ake da su ba za su isa ba su haɗiɗe duka abubuwa da suke faruwa na hawadis kamar da malamin ya faɗa a baya wannan zurur ɗin ne yake ɗauka hankali ko mu cire mikurin mu yi karatun mu haka ba mikuro kamar kai bata mana ɗauka na zo lokacin da aka yi gyaran mikurin nan ma daga ina ne na tsaya ban ma danna wajen ɗaukar ba Allah daga ina ne na tsaya ma ɗau abin hankalin ne yake yi shi wannan mikurin shine matsalan a sake shi kawai shine matsalan a hudda shi in yana hudduwa saboda bai da hula wannan iskan gaba ɗaya yake shiga iskan gaba ɗaya ne yake shiga bai da abin da yake tare shi na'am to shine nan malai yake cewa da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa bukatar da ake da ita ta ra'ayi da aka kirkira wannan abin ya zama dole dole ne ma ayi amfani da ra'ayika da aka kirkira a cikin abubuwa na shari'a me yasa suka yi wannan zaton saboda suna samun matsaloli masu yawa kuma manya-manyan matsaloli amma ba za su iya shigar da su karkashin nasoshi ba kamar yanda aka samu wasu littattafai da aka kirkira na furu'a na daga waɗanda suka kirkiri shi al-furu' din shine man wallada al-furu' suka haifar da furu' din sai a kirkire abu tun bai faru ba sai a yi masa hukunci suka yi jibga-jibgan littattafai akan wannan na mun fuqaha al-kufa na daga malaman fiqhu na kufa ومن اخذ عنهم da wanda suka karba daga gare su wanda malamin yayi ishara zuwa gare su ɗan shafi'iyya da suka zauna kusa da su a wancan lokacin sai yace wa jawabu hada min wujuh to amsa akan wannan ra'ayi nasu cewa dole ne ana buƙatar ra'ayi kirkirarre a cikin al'amura na shari'a saboda me dalili saboda wannan saboda suna ganin nasoshin ba za su isa ba kuma ba wai nasoshin ba su isa bane su ne ba za su iya shigar da matsalolin karkashin nasoshi ba Ibn Taymiyyah ce to amsar da zamu ba su min wujuh zamu ba su amsa ta fuskoki da yau cewa abinda suka faɗa ba haka bane ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin inna kasirin min tilkal furu almuwallada almuqaddara la yaqau aslan da yawa daga cikin wa'innan furu'a din da aka kirkira aka kaddara ba su ma faru ba a asali kirkiran su kawai aka yi yanzu muqaddara da kaza zai faru menene hukuncin sa haka ne suka yi tai muqaddara inda abu kaza zai faru to wani hukunci za a yi masa dan haka da yawa daga cikin wannan furu din almuwallada almuqaddara almuqaddara wanda aka haifar da su aka kaddara su tun ba su faru ba la yaqau aslan wannan abun baya abkuwa ma a asali baya abkuwa sai ce wa ma kana kazalika duk ko abin da ya kasance haka yake lam yajib an tadulla alaihi nusus to ba dole bane nasoshi su yi nuni zuwa gare shi dan abu ne da baya ma abkuwa abu ne da baya abkuwa to kaga ashe ba dole bane nasoshi su yi ishara zuwa gare shi balantana haka samu hanya da zaka shigo da shi karkashin nasi saboda abu ne da aslan ma baya abkuwa aslan baya abkuwa shi kuma har sun yi masa hukunci to in an nemi karkashin wannan nasi za a sa shi aka rasa to sai a yi amfani da ra'ayi da abin nan sai a yi masa hukunci sai a ce to ai saboda ba nasin da za a sa shi karkashi to asalin ma bai abkuwa bai ma faruwa asalin balantana wani nasi ya yi ishara gare shi mun gane wannan ya ce wa man tadabbara ma farra'ahu al-muwalliduna min al-furu' duk wanda ya tadabburin abin da masu haifar da irin wa'annan masail din suka kirkira na irin wannan al-furu' din fi babul wasaya a babun wasiyoyi wat talaq da babun saki wal ayman da babun rantsoyi wa ghairi zalika da wani wannan ali masihata haza zai fahimci ingancin wannan magana da na faɗa wasu abubuwan da aka kirkira aka yi musu hukunci ba sa ma abkuwa aslan ba sa faruwa to duk ko abin da bai faruwa to kaga nasi ba zai yi ishara gare shi ba don baya faruwa balantana nasi yayi ishara gare shi wannan fuska ta farko kenan amsar da zamu ba su الوجه الثاني فسكا تبيو ان تكون تلك الفروع سي كنت ريني دان نان باني دا منتور دا يكي نونا من لوكاتي ياي الوجه الثاني فسكا تبيو ان تكون تلك الفروع والمصائل مبنيه على اصول فاصله زي كسانشي وانن فروع دين دا وانن مسالولين ان غينا سو ني اكن وسو اصول فاسده وسو لالاتتن اصول usul wani asali wanda yake fasid akan wannan aka gina su to faman arafa sunna duk wanda ya san sunna bayyana hukuma zalikal asl to zai san hukuncin wannan asalin abubuwa da ake bukata na asalai na shari'a abubuwa da ake bukata na aqida abubuwa da ake bukata na fiqhu mu'amalat in dai mutum ya san sunna zai san wannan fasaqatat tilkal furu' almuwallada kulluha to sai ya zama wa'innan furu' din da aka kirkira duka za su rushe kuma an gina su ne akan lalataccen asali an gina su akan tushe mafi kyau mara kyau kaga gaba ɗayan su za su rushe wa hadha kama farra'ahu sahibul jami' al-kabir wannan kamar abinda mai littafin al-jami' al-kabir ya abin nan ya kirkira da wasu furu' ya masa hukunce-hukunce ya wallafa wani wajejen littafi ya sa masa Al-Jami'ul Kabir mai yiwuwa yana nufin Al-Jami'ul Kabir na Al-Imam Muhammad bin Hussein bin Farqad Al-Shaibani shi ne yake da littafi mai suna Al-Jami'ul Kabir Al-Imam Muhammad bin Hussein bin Farqad Al-Shaibani wanda almajirin Abu Hanifa ne wanda Al-Khatib ya sifata shi cewa shine imamu ahlir ra'ayi haka Al-Khatib ya sifata shi shine imamu ahlir ra'ayi ai fa shi a shekara ta 131 ya rasu a shekara ta 189 shi yake da littafi wannan da malama yake ishara yace to shi wannan malamin fa inna ghaliba furu'ihi galibun furu'insa kama balagana anil imami abi muhammad al-maqdisi kamar yanda labari ya zo mana daga al-imam abu muhammad al-maqdisi mai ta hakiki ya sa nan ba kasa yace yaqsidu abu muhammad taqiyuddin abdul ghani al-maqdisi yana nufin abu muhammad taqiyuddin abdul ghani al-maqdisi mai littafin umdatul ahkam an haife shi a shekara ta 541 ya rasu a shekara ta 600 yace to labari ya same mu daga wannan malamin annahu kana yaqulu shi malamin yana cewa shi abu muhammad al-maqdisi yana cewa mataluhu misalin mai wannan littafi al-jami'ul kabir masaluhu ko misalin ababen da ya gina a cikin littafinsa masalu man bana daran hasana kamar mutumin da ya gina gida ne mai kyau ala asasin maqsubin amma akan tushen farfajiyar filin gida wanda aka kwata da karfi aka sata gidan wani ne kai murda ka kwace sai ka gina bene hawa tara ya gini mai kyau amma kuma filin ba naka bane na wani ne ka kwata falamma jaa sahibul asas a lokacin da mai asalin filin yazo wana za'ahu fil asas yayi ja'in ja da shi akan wannan filin ya kuma dada shi da kasa cewa filin nashi ne ga takardu ga komai aka zo aka bada shaida cewa tun da kakan su ya gada wa qala'ahu yace to shi a tashi a bar masa filin sa shi filin sa yake so in hadamat tilka dar to kaga wannan bene taran gaba ɗaya rushewa za ta yi to shi ne misalin da ya bar akan wannan duk abubuwan da aka gina akan wani asali wanda yake fasid to kaga shi ma wannan abin zai rushe domin can asalin da man lalatacce ne to duk abin da aka gina akan sa shi ma menene shi ma rusasshe ne sai yace wa zalika kal furu'il azima al mazkura fi kitab al ayman yace wannan kamar furu' da yawa manya-manyan al furu' wace hukunce-hukunce na furu'a al azima wanda suke masu girma al mazkura wanda aka ambata fi kitab al ayman a kitab al ayman wato kitab na rantsuwi ya kawo furu' da yawa a cikin littafi wa banaha ala ma kana al mufarri'u ya'taqiduhu min mazhab ahli an-nahw al-kufiyyin ya kuma gina su akan abinda shi wanda ya farra'a din ya kirkiri mas'alolin ya musu hukunci yake da kudurin sa a zuciya na mazhabar mutanen nahawun kufa ɗan nahawun kufa waɗanda suka zo da wasu mas'aloli na nahawu suka sabawa mas'aloli na da aka sani na nahawun mutanen basra galibi mutanen basara lokacin bayan an cakudu tsakanin larabawa da ajamawa to sai aka yi ta samun lahani a cikin larabci kurakurai mutum zai yi larabci amma ba daidai yake faɗa ba bayan wucewar manya-manyan magabata an cakudu da ajamawa sai zama ba sa iya larabci da kyau to sai malaman lokacin suka buƙaci a sanya ka'idodi na nahawu don mutane su rika karantar nahawu su iya furta larabci da kyau to mutanen basra lokacin akwai urkushin sauran magabata din sai suka gina asalai na nahawu suke tafiya akan su wanda suka samu daga magabata amma su suna da sharuɗin su kamar yadda masu hadisi suna da sharuɗi sai hadisin ya cika sharuɗin zai dauke shi su ma suna da sharuɗin su duk wata ka'ida da za su gina nahawu akan ta ko wani asali da za su gina nahawu akan sa sai asalin da aka same shi daga al-arabiyya al-fusha larabci wanda yake alfusha na mutane mutane na da wanda suka san larabci to su kuma mutanen kufa da suka tashi da yake gari ne wanda yake shine babban birni a lokacin domin asima ta tashi daga madina ta koma kufa a lokacin kufa ita ce babban birni kamar a ce yamai anan Niger to ta tattara abubuwa da yawa kuma can suna da dama suna da kuɗi gwamnati ana ba su kuɗi in mutum alkali ne ko malami ne akwai kuɗi da ake ba shi daga aljihun gwamnati mutum yana da damar ya yi wace-wace ya bulaguro to mutanen kufa sai suka faɗaɗa wajen al'amura na nahawu sai su shiga ƙauyuka su jiyo larabci da tsofaffin waƙe-waƙe irin na da na larabci idan suka samu waɗannan sai su zo sai su gina ƙa'idodin nahawu akai wanda ya fice a wannan shine al-kisa'i akwai almajirinsa al-farra wanda malaman nahawun basra suke zargin su akan cewa shi al-kisa'i annahu kana yasma'u shaz ya kasance yana sauraron larabci wanda yake shaz ne ya kace shaz shine abin da ya fita daga cikin abin nan rububi wanda ba shine larabci na asali ba larabci wanda yake shaz sai zo ya jiyo irin wannan larabcin alladhi la yajuz irwan da baya halatta ma amfani da shi min al-khata da abubuwa na kurakurai wallahan da lahani ma na larabci wa shi'ru ghairi ahli al-fasaha ko wa shi'ra ghairi ahli al-fasaha ya sauraro waƙe-waƙen mutanen da ba masu fasahar larabci bane wa daruriyat da kuma darura ta waƙe ka san shi mawaƙi ana masa rangwame idan ya koro baiti to idan zai tafi akan ka'idar larabci baitin sai ya kare to sai dan kare ka'idar larabci dan baitin sai ya miƙe su an halatta musu ba laifi sai a ce larura ce larurar waƙe ce ta sa ya kare ka'idar larabci to irin wannan daruriyat din duk sai suka ta gina hukunci akan su shi kaga aslan ba akan maganar da ya faɗa ba haka take a larabci ba ya saba wa ka'idar larabci amma larura ce ta bashi ta sa shi ya faɗa haka kuma an sahale masa to sai ya dauko hukuncin nahawu sai ya gina akan wannan abu wanda kaga shi asalin mawaƙin kuskure yayi anan amma an yafe masa kuskuren ɗan larabci sun yafe masa ba wai shari'a ba sai an yafe masa saboda larura sai ya gina hukuncin nahawu akan wannan to irin wannan abubuwa su yi ta samuwa kurakurai lahan abinda ashaz waƙe-waƙe irin wanda ba na larabawa ahlul fasaha ba da abinda yake ad-daruriyat ne na waƙe fa yaj'alu dhalika aslan sai ya mayar da wannan ya zama shine asali wa yaqisa alai sai ya qiyasta nahwu akai wa yaqisu alaihi hatta afsada an-nahwa har ya lalata nahwu to shi yasa zaka samu akwai bambanci da sabani sosai tsakanin nahwun basra da kufa shi yasa ce wannan mazhabar ahlul kufa wannan mazhaba ce ta ahlul yanzu kuma ana cewa madrasatul kufa ace kuma madrasatul basra to kaga yanda suka yi a bangaren nahawu to kuma haka suka yi a bangaren furwa shine nan Ibn Taymiyyah yake ishara kaga bangaren nahawu sun gina ne akan wasu asalai gurbatattu a wajen nahawu sai nahawun nasu ya gurbace to kuma haka yayi a wajen gina me al-furu dinsa wa bina'an ala ma kana al-mufarri wa taqiduhu min mazhabi ahli al-kuf ahli an-nahwi al-kufi al-kufiyyin daidai nake karantawa فإن أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحالف وقصده لا ابن تيمية نيكى مغانا يتي سبودا أصل باب الرنسوي يدا أنا سن أتبتر شين الرجوع إلى نية الحالف أبا نفرقو دزا أي شين دزا أقوم أضوى نير واندي رنسور وقصده دكوم نير سا منفر سا ميسا كرنسي مي منفر كترنسور مي نير كترنسور to idan ya fadi ga abin da yake shine niyyarsa to sai a masa hukunci da wannan ana koma ne zuwa ga me zuwa ga niyyarsa shi ne abu na farko to idan ba a samu menene niyyar tashi ba ba a samu ba ko ba a yadda da niyyarsa ba ko abin da ya fada na niyyar ya saba wa abubuwa na zahiri ko wani abu irin wannan a cikin wasu masaloli to sai a tsallaka zuwa ga al-qara'in al-haliya ad-dalla ala qasdihi tunda ba a samu qasid din ba da bakinsa ya faɗi qasid din yace ga manufarsa da ta sa yayi kaza yayi wannan rantsuwar ba a samu wannan qasid din ba to sai a koma zuwa ga me zuwa ga alqara'in qarinuni alhaliya akalli halinsa da yanayin sa alqara'in alhaliya adalla ala qasdi wanda suke nuni zuwa ga nufin sa sai ce ka sababil yamini wa ma hajjajaha sai ya amfani da meye sababin da ya janyo rantsuwar ko meye ma ya harzuka shi har yayin rantsuwar sai akalli meye sababin me ya janyo ma kai rantsuwar me ya sababin rantsuwar me ya harzuka ka kai rantsuwar wannan zai iya zama karina a gano niyyarsa da ta sa ya rantsuwar idan wannan ma bai samu ba sai a tafi zuwa mataki na uku summa ila al-urfi alladhi min adatihi takallumu bihi sai a koma zuwa ga urfi wanda yana daga cikin al'adarsa da wannan urfin yake magana ya saba bisa al'adarsa yana magana da wannan urfin سواء موافقا للغة للغة العربية أم مخالفا لها سواء ونن أرفا ياي موافقا للغة العربية كوكما ياسابا ولغة العربية عند أرفا سنه دبسا الآداء أكان سيكي تفيا أكان سيكي مغانا تسيا مسهو كنشي دا أرفي وده سوني أصول قداؤكو ده سواكي أنفاني وجن تبت الدرنسوا فإن الأيمان دو من سورنسوي وغيرها da wasunsu min kalamin nasi na daga maganganun mutane ba'dihim li ba'd da suke yi tsakanin su da junan su fil mu'amalati a wajen mu'amaloli wal murasalati wajen aika sakonni wal musannafati da wajen wallafe wallafe wa ghayriha da wasunsu tajma'uha kullaha dalalatu lafzi ala qasdi al mutakallim wa muradihi gaba dayan su abinda yake tattare su shine abinda lafazin yake nuni zuwa gare shi dalalar lafazin akan kasat akan niyyar mai magana da kuma manufarsa dilalar lafazin abinda lafazin yake nuni zuwa gare shi na niyyar mai magana da kuma muradinsa su ake tattarawa dake idan mutum ya wallafa littafi ko da an samu watakila magana da ya faɗa ka fahimci kuskure ne to ba za ka hukunta shi da wannan ba sai ka koma kaga ka tattara maganganunsa kaga meye manufarsa ba asalin lafazin ake kallo ba suna cewa al-ibratu bil maqasidi la bil alfaz ana lura ne da manufar mutum ba lafazin ba manufar ake kallo to sai ka kalli maganganunsa anan a can ka tattaro maganganunsa duka kafin ka iya zartar masa da hukunci in dai mawalla ko da mawallafin littafi ne magana da ya faɗa anan ba za ka yi masa hukunci da ita ba sai ka tattaro littafansa sannan ka san da wani irin salo yake magana da wani irin yare yake magana duk sai ka gane uslubinsa da komai sannan ka iya masa hukunci anan zaka gane nufinsa na fadar wannan magana yace wazalika mutanawwi'un bitanawwi'il lughati wal adat to kuma kaga wannan yakan bambantu da bambantuwar yarurruka da kuma al'adun mutane yace wa taqtalifu dalalatu bil qara'in al haliya wal maqaliya yake cewa kuma dalala takan bambanta bil qara'in al haliya ta hanyar wasu qara'in wasu alamomi na halin da mutun yayi maganar a ciki ko yayi aikin a ciki ko wal maqaliya ko kuma qarina ta magana da wata lahaja yake magana da wani da wani salon magana yake magana akwai kalmar da koda da Hausa ne in ka faɗe ta a wani waje sai a ce kai ashariya zai idan ka je wajen su jigawa kace wutsiya to kai ashariya in ka je wajen su Kano kace bundi kai ashariya sai dai kace jila shine wannan amma kace bundi to kamar ka faɗa al'auran namiji kenan in ka je wajen su jigawa kuma kace wutsiya to shine al'auran namiji kenan kuna ganewa to in ka zo nan kai wajen tawon Niger kace magajinsa ne mana kanin matarsa ne amma in ka je maradi kace magajinsa ne mana yayansa ne kuna gane to in ka zo kace zaka yi hukunci ka wani ka abin ga karatu na Aminu Daurawa da na gani yake cewa Abubakar Gumi ana masa tambaya sai aka ce mutum ne yace wa mutum shege sai ce in dan Kano ne yabansa yayi dan shi dan Kano in ka burge shi in zai yabe ka sai ya ce ma shege to ya yabe ka kenan to kaga ba za a ce ya masa kazafi a kamo shi a masa bulala 80 ta kazafi ba to irin wannan duka ana kallon su wa taqtalifu dalailu bil qara'in al haliyya wal maqaliyya lokaci ne yayi thumma inna ma yastadallu ala al maqsud ala maqsud al rajul idha lam yu'raf mu rike siyaki yana yin raddi akan wayannan mutane da suke cewa dole sai da kiyasi da ra'ayi yayi musu raddi da fuska ta farko ya kuma yi musu raddi da fuska ta biyu muna cikin fuska ta biyu yana magana akan wadanda suka kirkire mai littafin al-furu abin nan al-jami'ul kabir da ya kirkiro wasu furu wanda malam yake masa warwara akai wanda in mun zo zamu tashi daga kan wannan insha Allah da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada kurakure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah.